بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na Litinin 13 ga watan Zulqa'da a shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 8 ga watan 9 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Tajridut Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad bin Ali al-Makrizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Za mu tashi yau darasinmu na 13, haka ne, a shafi na 50 daidai na wannan littafi, inda dama makon da ya gabata ya kawo mana ayan nan ta suratul Fatiha, inda yake magana cewa a cikinta akwai raddi akan masu yin shirka. Na farko, gefenta na farko wato shine fadin Allah maduki, iyyaka na'budu. Gefe na biyun, wa iyyaka nasta'in, duk dai a aya daya. Ce gefe na farko yana kore shirka ta mahabba da ilahiya, shine iyyaka na'budu. Dun ma'anar ibada shine kauna da i'tiqadin uluhiyya, a dauki, a yarda, a amince, kuma a san sakankance a zuciya cewa ga wani abu da ake bautawa ya cancanci uluhiyya, cewa a bauta masa. To kuma tare da mahabba da kauna, irin kaunar da ba a yi kowa irin ta sai Allah. To wannan da fadin iyyaka na'budu an kore samuwar wannan abu, ko kuma halaccin yin wannan abu ga wani wanda ba Allah ba. Fadinsa kuma iyyaka nasta'in, ise shi kuma yanfi shirkal khalqi war rububiyya, yana kore shirka ta halitta, ma'ana a kore cancantar wani wanda ba Allah ba daga a ce ya cancanci ya zama shi mahalicci ne, ko ya zama ubangiji da shi ne yake renan bayinsa yake gudanar da rayuwar halittarsa. To bayan wannan sai yace fatadammanat hadhihi alayatu tajrid at-tauhid, zamu ga wannan aya ta kunshi tsarkace tsarkake da tsantsance tauhidi. Mun ce dama daga jarada daga sunan littafin namu, tajrid shine a tsirece abu a mai da shi haka kwaya daya, ma'ana kar a hada shi da komai. To shi yasa nan ya kira littafin dama tajrid at-tauhid, tsantsance tauhidi da kwalkwale shi da kuma karkade duk wata kura daga jikinsa. To wannan aya ta kunshi wannan, a tsantsance tauhidi li rabbil alamin, ga ubangijin halitta, fil ibadati, wajen abin da ya shafi bauta, wa annahu la yajuzu ishraku ghairihi ma'ahu, kuma bai halatta ba a yi tarayyar wani wanda ba Allah ba tare da Allah. Wannan shirkar yace la fil af'ali, ko a ayyukan gabubba da bawa zai aikata da gabubban jikinsa, wala fil alfazi, ko da baki ya faɗi wata kalma, tabbu baiwa wani wanda ba Allah ba haƙƙin cancantar zama mahalicci ko abin abauta masa. Yace wala fil iradati, ko kuma a manufofi, wato nufi na zuciya, duka kar a ɗauki wani wanda ba Allah ba a bashi matsayin Allah, ko lafzan, ko fi'lan, ko iradatan, abin da ke nufi kenan. To za mu tashi inda yake cewa fashirku bihi, haka ne ko, fil af'ali, zai kawo mana misalai a shirka ta ayyuka, ya shirka take zama a aikin gabubban jiki. To sai yake cewa fashirku bihi, shirka da Allah subhanahu wa ta'ala fil af'ali, a ayyukan gabubba, kasujudi li ghairihi, kamar yin sujada ga wani wanda ba Allah ba subhanahu, wat tawafi, da kuma yin tawafi, bi ghairi baitil muharram, banda a dakin Ka'aba. Tawafi wata ibada ce ta musamman, kamar yadda sujada ibada ce ta musamman. Ibada ai sujada mun gani mafi daraja a jikin fuskar dan adam menene fuskarsa to mutum ya sa fuskarsa a ƙasa ga wani wanda ba Allah ba wani shi ake ce mada masujada a sa fuska a ƙasa a sa goshi ya tumurmusa kanka to Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanci ai masa wannan irin ibada to haka nan tawafi tawafi ba a yin sa a bayan duk wani gini mai duk girman gini ba a zagaya shi don girmamawa ko a dauki cewa akwai wata bukata da za a samu ko girmama dakin ko girmama wanda ya gina dakin banda dakin Ka'aba ba wurin da Allah madaukaki ya ba da dama a yi dawafi a kewayensa sannan sai ce wa halqir ra'si ubudiyatan da aske gashin kai da sunan ibada aske gashin kai mutum yayi shi da sunan ibada wannan shi ma yana cikin shirka a ayyuka mun san daga cikin alamomin bauta a wuraren ko a addinan da ake bautawa wasu abubuwa suna bautawa abubuwa daban-daban kuma daga cikin alamomin bautar shine mutum ya kwashe gashin kansa baki daya ya aske kamar yadda a musulunci aikin haji muke aski bayan an yi jifa ran 10 ga wata idan mutum yayi ihrami da niyyar haji ko wanne irin nuski yayi ko ifradi yayi ko tamattu'i ko qirani indai ran 10 ga wata tai bayan ya baro Muzdalifa da safe ya baro Arfada ma cikin dare ma'ana daga magriba tai a zo a kwana a Muzdalifa washe garin 10 ga wata gari ya waye yana wayewa tangaran kafin rana ta fito sai a bar Muzdalifa sai a taho sai zuwa wurin jifa wurin jifan nan akwai jamra guda uku za a wuce ta farko aljamratu sughra a wuce ta biyu aljamratu alwusta sai a je aljamratu alkubra ita ce jamratu alaqaba sai mutun ya jifa to yana gama jifan nan to ya halatta ya cire kayan da ke jikinsa ya je kuma ya aski ko ya askin sannan ya cire kayan in yi wannan sai kuma a yanka sai kuma a je a yi tawafi wannan askin da ake yi ba wani wuri da aka umarci mutum ya yi aski da sunan ibada in ba wannan ba to mutum ya yi aski domin girmama wani abu wanda ba Allah ba a irin wannan ibadar ko haji ce ko ba haji ba to wannan shirka ne kun fahimci wannan zancen akwai wasu malaman suna bayani akan wannan akwai magana da malam Shehu Usmanu dan Fodio ya ambata a cikin littafinsa bayanul bid'a daga cikin bid'o'i ya ambaci yin tankwal haka kawai ba tare da dalili ba to irin wannan isharar yake yi idan ta ibada ce idan mutum dan tsafta yayi dan ya tsaftace abin yana masa yawa musamman gashi irin na larabawa a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama baya aske gashin kansa kuma haka kan larabawa ke saboda shi gashi ne da za a iya gyara shi a tsaftace shi ana aje shi ta baya amma gashi irin namu na Afirka yana yawa yana zama maka datti haka idan da niyyar tsaftacewa ko kai tankwal ko kai sai ba da niyyar ibada ba wannan ba matsala a kansa na ji wasu suna ambata cewa yi bid'a ne ko makamancin wannan a'a man da suka faɗi bid'an ne suna ishara ne zuwa ga irin wannan da in aka yi shi ubudiyatan ina fatan mun fahimci abu yawa ba haka mutlakan aka haramta yin tankwal ko sai ba yawa dan tsaftacewa da rage gashi a jikinka in zai zama maka matsala zaka iya yi daga lokaci zuwa lokaci amma a yi shi ibadata dan bauta ga wani abu to wannan shine shirka Allah ya sa mun fahimci abu to sai sai wa khudu'an da kuma waɗannan abu a yi su don kaskantar da kai li ghairihi ga wani wanda ba Allah ba wato da wancan da sujadar kun ga abubuwa nawa ya faɗa da sujada da tawafi ko da aski to waɗannan abubuwan duka uku ne wannan ubudiyatan wa khudu'an din suka hau kansu mun fahimci wannan duk sujadar da ta zama ubudiyatan haka dawafi a je ai wani dawafi ubudiyatan haka nan aski ubudiyatan da fatan mun gane wannan to wannan shirka ne sai ce wa takbilul ahjari da kuma ko wa takbilul ahjari saboda matufi ne akan majruri ko tunda yace ka كالسجود لغير الله سيتعطى في المؤدن نأكي وتقبيل الأحجار دا كما سنباتر دواز أوف غير الحجر الأسود بند الحجر الأسود متين يسا باكين سيكيس غواني دوز اي دنجير مماشي توشي ما وانا ينا سكين وانا نأيوكا سيشي الحجر الأسود شي كديني يا هلتا متين يواسا وانا أبو wani zai tambaya cewa to ar-rukunul yamani fa mun sa ar-rukunul yamani idan mutum yaje dakin Ka'aba ta ina ake fara dawafi daga al-hajar al-aswad gaban al-hajar al-aswad dama daidai inda al-hajar al-aswad yake kana gota shi in kana tafiya haka kamar da ake anti-clockwise kuke cewa ko wato daga dama kana yiwa hagu to ga al-hajar al-aswad na ake fara dawafi ga maqam Ibrahim sai ka zage ga al-hijr anan to in ka dawo dabda rukunin da yake kafin ka zo al-hajar al-aswad ka sake zagewa ai akwai kwana dama asalin rukuni a larabci shine ma'anar kwana kwana shine ma'anar rukuni to ana ce wurin ar-rukunul yamani saboda wannan wurin idan mutum ya tsaya daga wannan wuri ya juya bayansa to zai kalli garin Yaman ne kasar Yaman direct nan shi yasa ake ce wannan wurin ar-rukunul yamani wato kwanar da take kallon kasar Yaman to wannan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana shafar wurin kawai banda dora baki ayi sumbata ka sa hannu ka shafa ka wuce kada kuma ka sa hannun a bakinka ka ce za ka kiss za a yi sumbace shi kawai ka shafa sai ka wuce al-hajar al-aswad shine kawai idan mutum zai sa baki ya samu dama ya sa baki ya sumbace shi in bai samu dama ba ya shafa da hannunsa ya sumbaci hannun ko kuma yayi ishara in daga nesa ne mun fahimta in ba zai samu dama ba yauwa amma to abin da yake faɗa anan shine banda al-hajar al-aswad babu wani wuri da aka halatta wa mutum ya sumbace shi saboda girmamawa don haka abubuwan da zamu ga wasu suna aikatawa musamman waɗanda ba su yi karatu ba in mutum ya je Makka da Madina zai ga abubuwan mamaki to mu kuma mutanen mu kasancewar da yawa mutane ba a yi karatun ba daga an ga fararen mutanen nan suna aikata abu sai a ɗauka ibada ce sai a ɗauka sai ce ya ga wasu Turkawa suna yi ya ga wasu 'yan Pakistan suna sai ce ai na ga Larabawa duk suna yi ni ma sai ne to ba dukansu wanda ka gani ne ba Larabe ba kuma Larabawan su ma akwai jahilai da yawa a cikinsu haka duk wanda bai karatu ba bai san ya tsarin abubuwa suke ba na karkace za ka yi koyi da duk abin da ka gani sai dai ka yi abin da ka karanta abin da aka ilmantar da kai to sai yake cewa al-hajar ghayr al-hajar al-aswad alladhi huwa yaminuhu ta'ala fil ardi wanda shine daman Allah subhanahu wa ta'ala a bayan kasa duk da wannan ya gina shi ne akan hadisi wani hadisi da aka dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-hajarul aswad yaminullahi fil ard shi al-hajarul aswad shine daman Allah subhanahu wa ta'ala a bayan kasa to sai dai hadisin bai inganta ba ba ingantacce bane don haka ba a dangana wa Allah a ce daman sa a bayan kasa duk da cewa Malam Al-Uthaymeen a cikin bayanansa da yake akan wannan da kuma sauran malamai dai sun bayyana cewa asali wannan hadisi in ma ya inganta to ba a sashi a babin sifofin Allah domin Allah subhanahu wataala da zatin sa yana sama kuma shi daban yake halittar nan daban ba a cikin wannan duniya yake ba ballantana a ce ai gashi nan daman sa ita ce al-hajar al-aswad mun fahimci wannan Allah subhanahu wataala ba a ganin sa da zatin sa a wannan duniya don haka ba a sashi a babin siffofin zati in ma ya inganta ballantana dai asali hadisi ne da bai inganta ba don haka kar a dora wani hukunci ma a kansa mun fahimci abu gashi nan a kasa nan shi malam mai tahqiqin ya kawo أخرجه ابن عدي في الكامل وانا حديث ابن عدي يكاوشي يفد شيء أسكين لتافنس الكامل دكما الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي أسكين تاريخ بغداد يتي أسكين سند حديث أكوين إسحاق ابن بشر الكاهلي وهو ممن يضع الحديث شيكم من أسكين ما سوء الكرة الحديثي su sanya su ce annabi ya ce alhali bai ce ba mun san kuma ka'ida ta malamai duk isnadin da aka samu mutum mai irin wannan sifar to ana ce masa hadisi mawdu'i mun fahimci wannan saboda an samu wannan mutumi me ko wanda ake tuhuma da ƙarya ko a ce masa da'ifun jiddan gurgudan dai istilahin malamai a wurare gurgudan bayanin su a takaice dai mu kyale wannan sai shi au taqbilil quburi wastilamiha ko sumbatar lunguma da sumbatar kaburuka mutum yaje wani kabari ya sunkuya ya kisin din kabarin ya rungume shi ya sumbace shi wannan duka in an yi wannan da niyyar bauta wasujudi laha da kuma yin sujada ga kabari to yace duk wannan shirka ce bautar wani abu ne wanda ba Allah ba subhanahu wataala haka kabari ba a zo a yi masa kiss kun ga dai babu kabarin da ya kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girma da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya hana kabarin sa a mai da shi wasanan yu'badu wani abun bauta da ake bauta masa zai zo zai kawo mana shi a gaba wannan hadisi ne don haka wannan misali ne da ya bamu na shirkar da take kasancewa da na ayyuka wato da gabubban jiki Allah ya tsare mu daga aikata dukkan abin da Allah ba zai yarda da shi ba musamman ababin shirka yace wa qad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama man ittakhadha قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها الله سبحانه النبي الله صلى الله عليه وسلم يا سيني و شين ما أنر يا لأنشي ميما أنر لأنا دهوسة da larabci da mama ana ta ai fassarar karma shine tsini wato me me an ce an tsini mutum me ma'ana tsini masa yawa eh a gugun bahaushe in ya ce a tsini mutum me ake nufi wata kula a nesantar da shi daga me ko daga rahama ko daga duk wani alheri to wannan a larabci haka fassarar take al ibadu min rahmatillah a nesanta abu daga rahamar Allah to duk wanda aka ce Allah ya tsine masa to an nesanta shi daga rahama Allah ya tsare mu daga wannan to annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa wanda duk ya riki kaburukan annabawa ko salihai kun ga fa kabarin su waye ce annabawa asalin wannan hadisin zai kawo mana shi dai gashi nan a gaba bari na zo munasabar na ambata mana abin da nake so yana cewa من اتخذ كون شيء لعن وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا النبي الله صلى الله عليه وسلم ياتيني وند يلقي قبرك النبوة كون دسكي لك قبر النبوة دكما صالحي وليكن سلك يسوع مطعم مساجدا يصلي لله فيها يلقى بوتا والله هنغني بارك بوتا موسى بابا يلقى بوتا والله a cikin waɗannan wurare din amma ya dauki masallaci a gun kabari dan girmama kabarin ayi masallaci to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine masu wannan aiki din sallallahu alaihi wasallam yace fa kaifa man ittakhadha alqubura to ballantana wanda kabarin ma ya rika a matsayin authanan to ubadu min dunillah ba wai an riki dan girmama kabari akai masallaci ake salla ga Allah a masallaci ba a'a za ka ga wasu kabarin shi kansa ake bautawa ana girmama shi to kaga in wancan an tsine musu to wannan kuma menene hukuncin su aka ga nasu yafi tsinuwa kasancewar su wani Allah din ake bautawa wanda aka gina masallaci saboda girmama kabari wannan ba sunan sa shirka ba amma zari'a ne zuwa ga shirka in Allah aka bautawa a cikin masallacin mun fahimci wannan in ku aka bautawa kabarin to nan ne shirka take zuwa amma in Allah aka bautawa to an yi laifi laifin da ya cancanta ayi tsinuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa akai gashi sai ke cewa fa hadha lam ya'lam ma'ana qaulillahi ta'ala duk wanda yayi wannan kuwa yake bautawa kabari to bai san ma'anar fadin Allah madaukaki iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ba ko ya sani da ya sani da ba zai wannan ba ma'ana duk wanda ya san ma'anar iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa kai kadai din nan komai ya shiga ciki wajen a kore shi duk abin da kake tunowa kuma duk wanda kake tunowa ai a cikin halitta da ma nau'i biyu ne da abu da kuma wane wane ana nufin mai hankali ko mai hankalin nan ko mutum ko aljan ko mala'iku ko kuma abu wanda ba shi da hankali to lafazin ma ta kunshi duka duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ya shiga ciki haramun ne shirka ne kuma abautawa wani abu wanda ba Allah ba idan kuwa mutum ya ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa to an kore yuwar wani wanda ba shi bai shiga ciki abauta masa shi ma tare da Allah istihqaqan ta bangaren cancanta to ga hadisin nan na maganar la'ana din yace wa fi sahih ya zo a sahih bukhari anhu daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa yace لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله يا تسيني ويهود والنصارى saboda sun riki kaburukan annabawan su a matsayin masallatai masajid nan karka fasara shi cewa masallaci ake nufi da musulmi ana nufin masajid ay makanus sujud wurin sujada sun dauki sujadar da suke yi suna yin ta ne a wurin kabarin annabawa wannan shi ya cancanta musu la'ana wannan hadisin shi nake so in mana magana akai asalin sa ummu habiba da ummu salama lokacin da suka yi hijira zuwa habasha da suka dawo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa madina ummu habiba mun santa yar abu sufyan yayar muawiya ce radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ita take gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita da ummu salama mu kuwa a zaman da muka yi a Ethiopia shine Abyssinia shine dai kuma Habasha mun ga wuraren ibada na nasara tunda kasar nasara ce a ciki akwai tasawir da zane-zane na hoton annabawa nan suna ishara ne da hoton annabi Isa da wancan lokaci aka fara bauta masa mun san an fara wannan aqida ta mai da annabi Isa a matsayin ubangiji bayan annabi Isa din alaihi salatu wassalam bai san da abun ba bayan Allah subhanahu wataala ya dauke shi zuwa sama aka samu wasu daga cikin su musamman Bulus Paul wanda bai Yahude ne ya shigo ya shiga cikin nasara da niyyar shi ma ya zama mabiyi ga addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam daga nan ya fara kawo wasu sabon abubuwa ya cakuɗa addinin ya rikita shi har sai da ya zama cewa daular Romawa Roman Empire a wancan lokaci da suka karɓi addinin Kirista suka zama Kiristoci su kuma sai suka ƙara cakuɗa shi da al'adunsu na bautar taurari da bautar rana suka shigo da abubuwa shi yasa addinin Kirista ya cakuɗe har sai da ta kai a shekara ta 325 daidai ta wannan shekarar miladiya da muke ciki aka yi wani taro majma'in niqiyya ake ce masa a nan aka yi aka ce officially shugabannin masarautar daular Romawa da suka karɓi kiristanci suka fi ƙarfin malaman addinin kiristan akan yadda addinin zai tafi ya zama su suke faɗin ya za a yi a ciki to ɗaya daga cikinsu saboda girmama annabi Isa ya nuna cewa ya karɓi wannan addini sai ce daga yau dole kowa ya yarda cewa annabi Isa Allah ne to shine har aka fara yakar waɗanda ba su yarda da wannan ba lokacin akwai wani Arius shine shugaban al-muwahhidun an-nasara yana da kungiya sunansu Unitarians har yanzu akwai sauransu su ba su yarda da cewa annabi Isa Allah bane to a lokacin aka bada umarni duk inda aka samu irin su a kashe su dole aka sa da karfin mulki kowa sai da ya yarda annabi Isa Allah ne aka ce dan Allah ne shine na uku a cikin alloli guda uku ya zama wannan shine official addini to tun daga nan kuma sai aka rika zane-zane har lokacin da aka sami ɗaya daga cikin sarakunan daga baya Constantine matarsa Helen ita ta fito musu da cross wannan cross da ake ya zama ramzi ya zama symbol ko alama ta addinin Kirista matar sa Helen ita ta fito da shi ya zama cewa ana daukar sa ana amfani da shi a matsayin alama ta addinin Kirista tun daga nan kuma sai ake zana hotuna sai a ce a zana hoton Maryam alaiha salam tare da danta Annabi Isa shikenan sai abu ya zama ana zana shi shi kuma akan cross da aqidar cewa Yahudawa sun kashe shi akan cross shine dalilin da yasa shi ma aka fito da wannan abun domin mun san da aka kashe da suke da awar kai sun kashe shi gicciye shi suka yi aka tsire shi akan cross yadda su Kirista suke da awa Allah madaukaki ko ya ga mana a cikin alqur'ani cewa wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu har malamin Yahudawa na taba ga mana anan wani malamin Yahudawa da nake bincike yana fadin cewa wannan ilimin cewa kakanninmu inji shi kakanninsu kenan Yahudawa ba su suka kashe ba su kashe Annabi Isa ba babu shi a duk littafan da muke da su ba wani information da muke da shi na cewa ba ai wannan abun ba mu aqidar mu iyayenmu da kakanninmu sun yi wannan aikin shi ya haifar da gaba tsakanin Yahudu da Nasara Yahudawa Kiristoci suna kyamar Yahudawa kyamar da tafi kowace irin kyama saboda sun kashe musu wanda suka yarda cewa shine Allah ko dan Allah mun fahimci abin su kuma Kiristocin sun yarda da cewa Yahudun sun yi amma ba da labarin cewa wannan abun a hakikani ba a yi shi ba to ba inda aka same shi banda a Qur'ani haka su Yahudun suke fadi da kansu ba su samu wannan labarin cewa wannan abun ba a yi shi ba kuma sun tabbata wanda yafi kowa ilimi shine kawai isa ya samu wannan labarin cewa ba a yi wannan abun ba kuma waye kenan Allah subhanahu wataala to wannan abu daga nan sai aka ci gaba da zane-zane duk inda za a yi wurin bauta sai a zana hoto hoton Annabi Isa a jikin bango ko kuma inda ake tsammanin kabarin wani annabi ne ko salihi sai a je a nan za a gina coci asali mafi yawan cocin Kiristoci a wancan lokaci a Habasha to irin wannan suke musu to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa saura kwana biyar ya rasu ran Litinin ko kwana biyar ran Alhamis kenan tunda Juma'a Asabar Lahadi abinnan ran Laraba kun ga shine zai zama kwana biyar kafin rasuwarsa to ranar Laraba ciwo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani har idan ya tashi zai taka ya shiga masallaci sai su ma ya same shi sai fadi sai a dauke shi a sa masa ruwa sai a sake kwantar da shi sai ya sake yunkuri zai sake shiga masallaci sai abin ya sake dawowa to lokacin da in yana kwance in zazzabi ya masa karfi kuma lokacin da zai fada ko bayan ya suma sai Aisha ta sa masa ruwa ta goge goshin sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan mayafin da ya lube fuskarsa da shi in ya bude shi abin da ya fada shine wannan kalmar sai ce la'anatullahi ko ya ce la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid a wannan lokaci ne ya fadi wannan hadisin shi yasa malamai suka ce cewa ashe wannan ya nuna mana muhimmancin hani akan shirka ku duba lokacin da ba abin da ya ambata banda irin wannan maganganun sai maganar da ya zo ya ambata cewa as-sala wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah kuma ku kula da bayinku bayi da Allah madaukaki ya baku ku rike su da adalci a daina zalunta su kun ga wannan abin shi ma nuna muhimmancin kula da yaran gida a daina zalunta su tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan abubuwan da ya ambata na ƙarshe da kuma musamman sallah a cikin jama'a ina fatan ba ku manta wannan zance mun taba yin sa akan wata munasabar daban to dalilin abin da zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin rashin lafiya irin wannan bai manta ya faɗi wannan abu mai muhimmanci ba ya nuna mana hatsarin da ke cikin a riki wani wuri saboda girmama wani da ya mutu abin nan ayi wurin bauta a wurin saboda girmama kabarin sa tun daga shi akan wannan dalili ne ya faɗi wannan hadisi cewa la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid وفيه har yanzu a cikin as-sahih wato al-bukhari amma yanzu nan ta'liqan bi sigatil jazm kamar da al-hafiz ibn hajari ambata anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min shirarin nasi daga cikin mutane mafi sharri ko masu sharrin mutane shine man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya mutanen da sa'ar tashin alkiyama za ta zo su suna da rai wannan su ne suna cikin masu sharrin mutane. To wannan hadisi me yake nufi? Tashin kiyama ya samu mutum da rai, to waɗanda za a bari har kiyama ta tashi suna da rai, to suna cikin mafi sharri. Ina to mutanen kirki ya za a yi da su? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce cewa kafin tashin alkiyama, lokacin da Allah subhanahu wataala zai sa alamun tashin alkiyama su rika zuwa, mun san akwai alamu kanana, akwai kuma alamu manya. To alamun nan manya guda goma mun karanta su a abin nan darasin mu na alamu sunna, mun ba kuma ta ba. Daga cikin su akwai fitowar rana daga yamma maimakon daga gabas. Daga cikin su akwai dujal abin nan almasih ad-dajjal. Daga cikin su kuma akwai kisfewar abin nan kasa da kuma wuta da zata zo ta kore mutane da dabba, sannan da wata iska. To ne ita nake so an ambata. Allah zai koro wata iska da zata zo ta rika dauke rayukan mu'minai. Duk wani mutumin kirki sai iskan nan ta dauke shi. To bayan an yi wannan ne shikenan sai kuma kiyama ta tashi. Ashe kenan mutanen kirkin Allah madauki zai zo lokacin za a zo da lokacin za a daddauke su, za a dauke rayukan su, wanda za a bari har kiyamar ta faru ai bushi yana nan da ransa. To su ne waɗanda suke shirarul khalqi. Kun fahimci wannan? To wannan ɗaya kenan. To amma bari ku ji darasin babba da ke ciki da yake da alaka da wannan darasin mu na abin da shafi tsoratarwa daga shirka. Shine an faɗi nau'i na biyu na mutane masu sharri, ko? To waɗanne ne na biyu? Sai ce wallazina yattakhizuna alqubura masajid, da kuma waɗanda suke riƙar kaburka a matsayin masallatai. Ana gina masallaci akan kabari don girmama kabarin. To masu wannan su ma suna cikin shirarul khalqi. Abin da ya hada su da wancan shine sun fi kowa sharri a cikin mutane. Ba ana nufin su ma za a zaunar da su har sai ƙarshen zamani ba, a'a, waɗancan jinsi ne na daban, wanda Allah ya bar su har sai kiyama ta tashi suna da rai. To wannan suna cikin shararren mutane. Nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu sune waɗanda suke riƙar kaburka a matsayin masallatai, to su ma suna cikin shararren mutane. Allah tsare mu. Amma kun san Bahaushen yace a sharare, mutum a sharare me yake nufi? Haka dai irin tambadaddu haka, ko dan iska haka mara makin tsatse ba dai, ko? Yawa, to nan ba shi ake nufi ba. Ni ne kawai na faɗi wannan kalma ne. Abinda ake nufi masu sharri, ma'ana mutanen da suka fi sharri a cikin halittar Allah su ne wannan biyu, da wanda kiyama ta same su, da kuma masu rikar masallatai akan kabari don girmama kabarin suna bauta a ciki. Allah tsare mu. Wa fihi, har yanzu dai a cikin sahih Muslim, mun san malamai Saudiya littafan aqida da yawa da kuma dai wasu littafan in suka ce fi sahihi, ya zo a cikin sahihi, suna nufin ya zo a hadisi ingantacce. Wani lokacin wasu suna nufin ya zo a Bukhari da Muslim, ko kuma ya zo a ko Bukhari ko kuma a Muslim. Nan abin da yake faɗa kenan. Wani wuya ce hadisi, sai ce wa fi sahihi, za ga nabiyin farko da Bukhari ne, wannan kuma a Muslim yake. Gashi tun ya nuna mana a ita alama ta ɗaya, ko? Yawa, yake cewa akhrajahu Muslim bi raqam kaza wa kaza 532, sai ce wa lafzuhu, lafazin hadithin a sahih Muslim gashi. To amma shi wanda yake a littafi, bari mu fara karanta ne cikin littafin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna man kana qablakum, waɗanda suka kasance gabaninku, kanu yattakhizuna alqubura masajida, sun kasance suna riƙar kaburuka masallatai ko wurin sujada. Ala, ku saurara, zan gaya muku magana mai girma. Fala tattakhizul qubura masajid, kada ku riƙi kaburuka su zama masallatai. Fa inni anhaakum an dhalika, lalle ni ina hana ku daga aikata haka. To yadda yake a sahih Muslim gashi can a ƙasa lamba ta ɗaya, ko? Abinda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam shine inni abra'u ila Allah, ni na barranta zuwa ga Allah, ma'ana ba ruwana. An yakuna li minkum khalilun, ya zama cewa a cikinku ina da khalili. Khalili shine aminin zancensa, ko? Ma wannan mako da ya gabata, wanda ake ce ma badadi, wanda soyayyarka ta tafi ta dawo duk a kansa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya barranta zuwa ga Allah, a ce ya riki wani wanda ba Allah bai zama masa khalili. To a ƙarshe har ke cewa ala wa inna man kana qablakum, ku saurara, waɗanda suka zo gabanin ku kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida sun kasance suna rikar kaburukan annabawan su da kuma salihan bayin su mutanen kirkin su waliyai suna rikar su a matsayin masajid wuraren sujada ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dhalika kar ku riki kaburuka su zama masallatai ni na hana ku wannan wa fi musnadil imami ahmad sama kenan mun koma a musnadin imam ahmad mun san musnadin imam ahmad ko muna ji ana fada musnad na imam ahmad musnad babban littafi ne wanda malam al-imam ahmad bin hanbal ya jeranta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan sahabbai ko wanne sahabi sai a tara hadisan abubakar duk abin da sayyidina abubakar ya ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a tara shi a wuri guda bayan ya gama hadisan umar haka ya bi sahabbai ko wanne wani shi ake cewa musnad da littafin hadisi da aka hada shi gurgurdan jerin sahabbai to al-imam ahmad bin hanbal nasa din nan ya kai hadisan da suke ciki tare da wanda aka maimaita sun kai 40 kuma yana daga cikin abin da malamai suka ambata daga cikin mutanen da suka haddace wannan musnad na imam ahmad akwai mutum biyu a zamani guda da ibnu taymiya da ibnu kathir mai tafsiri sun haddace kakaf wannan hadisai guda 40 nan da suke cikin musnad na imam ahmad shi yasa zaga galibi idan ibnu taymiya zai kawo ma hadisi inda riwayar imam ahmad galibi wannan lafazin na imam ahmad zaka gani shi yasa zaka ko ya fadi wani hadisi da yake da kai yake kawowa wani wuri sai ya fade shi in ka binciko asalin sai ga dan kuskuren wani abu saboda da kai yake kawo hadisan sai ya riga ya haddace waɗannan abubuwa to matin da dan adam ne hadda wani lokacin mutum ya kamanta wawun a wani wuri ya manta wani lafazi ya canza wani lafazi yau da komawa zai daga littafin ya dauko ba za ka samu haka ba kamar da wasu sauran malamai suke yi sukan koma littafin hadisin ne su dauko shi ko ya haddace shi baki daya to a cikin musnad na imam ahmad wa sahih ibn hibban da kuma sahih ibn hibban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu zuwaratil qubur Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyartar kaburuka masu yawan ziyarta shi yasa ake karanta hadisin zuwarat dan akwai tattaunawa tsakanin malamai akan me hukuncin mata su je makabarta ziyara wasu malaman sun haramta mutlaqan wasu kuma malaman suka ce a'a yawaitawa ne aka haramta suka kawo musamman wannan hadisin da wannan karatun akwai riwayar za'irat to waɗancan wanda suka haramta mutlaqan suka ce ai za'irat ma'ana Allah ya tsine wa mata masu ziyartar makabarta to amma akwai hadisai da wasu malamai suka nuna halaccin hakan musamman hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take cewa in ta je kabarin dan uwanta Abdulrahman in ta je me za ta ce ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya mata addu'a da in ta je me za ta ce malamai suka ce da bai halatta ba aje da ba a bata dama har an gaya mata addu'a da za ta ba to dai da tattaunawa na malamai sosai akan wannan shi yasa suka ce abinda ake nufi yawaitawa saboda mata suna da rauni zuciyar mata tana da raunin da in ka bar su zuwa kabarta to za su zo su aikata abubuwan da su ba zancen karatu ne yake gudanar da rayuwarsu ba galibin mace masu karatun ya suka kare ballantana marasa karatu ko za ka ga cewa babban abin da ya fi jan mace shi ne atifarta atifa motsin zuciyar nan abinda daga in aka ce daga wani ya musu wa'azi zuciya ta kare an fara kuka shikenan to za a manta me za a yi yanzu idan ka je a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar malamai fatawarsu a can ita ce mata ba sa zuwa ziyarar kabari ko matan mu nan alhazai idan suka je ba sa zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda fatawoyi na wasu kasashe sun bambanta da yadda kuma ko da a Saudi Arabia akwai malaman da suke ganin halaccin matan su je kamar baki wasu mata suna zuwa daga waje ana hana shiga ciki mun fahimci wannan kuma dama ko daga ina mutun yake sallama dai ake assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum alafiya ka fadi wannan ka gama ziyarar kabari shikenan sai ka tafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da sigar sa sallama assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya ababakr as-siddiq assalamu alayka ya umar al-faruq ko wannan ka fada ya wadatar sai mutun ya wuce ai ziyarar nan ai sallama to za ga mata ba sa zuwa abin da ke so in fada maganar atifa za ga ana ware wani lokaci da ake ba wa mata dama su shigo rauda mun san rauda wurin da yake shine mai farar carpet a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran ko ina jani wurin da yake tsakanin munbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dakunan sa koren ginin da bahaushe sa masuna shabbaki mun san gurin ai ko wanda da suka je haji daga cikin ku sun san inda ake ce ma shabbaki sunan bahaushe bahaushe ne yasa wannan suna amma saboda shi bahaushe ya lura da shababik wundunan da aka yi da karfe duk net da shi ake ce ma shabaka mun sani to shine bahaushe sai ya cewa wurin shabbaki wurin nan dai da aka zagaye da net net saboda haka karfe aka zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan to tsakanin wannan gidan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da munbarin sa akwai wuri wannan tsakanin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin dakunan gidana gidana da kuma minbarina to wani dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna shi yasa sunna sai idan mutum ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya je wannan wuri ya nafila shi yasa zaka ga ba inda ake cikowa da turereniya a je irin wannan wuri ko lokacin da in ka makara musamman lokacin haji kamar yanzu da aka fara harkar haji da lokacin ramadan dama dole masu zaman gari hakura suke ba dama su je wannan wuri amma akwai lokacin da zaka ga fayau wurin zaka iya zuwa ka dade kana na filfilinka to wannan wuri akan bude wa mata su zo abin da ke so in ba mu labarin duk dai mu komo kan abin da na ambata zaka ga har zuwa yanzu nan ana bude wa mata da guda da ihu a cikin masallacin nan haka suke shigowa da gudu ana taka wasu ana ji musu shiwo ta hanyar haka wannan duk mata ne kuma akwai masu wa'azi da ake sukowa a cikin su karkui kaza amma ba ruwan su da su to in aka ce yanzu ka bar su wannan da kabari sai abin da suka yi ai kaga ba san abin da za a yi ba to shi yasa to mu je yace la'ana Allahu zuwaratil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid har yanzu Allah ya tsine wa wadanda suke rikar al masajida masallatai 'alayha akan al qubur din was suruja da kuma fitilu akwai wadanda girmama kabari yakan sa har aje shi aikin sa shine yasa kanadil kandir ya jejjere kandir a makabarta ai za ku ga wasu addinai suna wannan abu addinan India za ka ga sun damu da wannan abun sosai har kristoci duk inda makabarta take za ka ga an je an sassaka fitilu to wannan al'ada ce wanda ba ta da kyau kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kabari ba wurin yi wa ado bane wurin wa'azantuwa ne kana zuwa ka wa'azantu annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta aje ziyarar kabari ba kuma babu malamin da ya hana ziyarar kabari ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sauran kaburuka ko kabarin garin ku ya halatta lokaci kaga dama kai ka tashi daga gidanka ka je ziyarar kabari ba laifi bane muddin dai kuma ba shubuhohi irin wannan zamanin wani lokaci mutum ya je sai a ce sun je satar gawa ko satar ana yin waɗannan abubuwan ko to wannan mutum ya kiyaye ko ya je shi da wasu mutanen dai da tuhuma ba za ta samu ba amma dai ba laidai bane a watsi da sunnar sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi je kaban makabarta yayi musu sallama waccan dai da na ambata da su kuma iya abin da ka faɗa kenan dan su ba roƙon su ake ba dan ba su da ba sa ji ba su da rai amma addu'a ake musu Allah ya gafarta musu Allah madauki ya gafarta wa dukkan musulmi da suka rusu wa qala har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtadda ghadabullah fushin Allah ya tsananta ala qaumin bisa wasu mutane waɗanda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kai lalle hadisi akan wani abu suna da yawa fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburukan annabawan su a matsayin wurin sujada ko wurin sallah wa qala har yanzu a wani hadisi yana cewa inna man kana qablakum lalle waɗanda suka zo gabanin ku kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salih sun kasance idan wani mutum salihi ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin sa wa sawwaru fihi tilka as-suwara aw tilka as-surata kuma su suranta irin wannan surar su yi zana hoto mutum mutumin sa ko azana a jikin dakin masallacin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ulaika shirarul khalqi inda Allah wadannan su ne masu sharrin halitta ma'ana mafi sharrin halitta a wurin Allah subhanahu wataala kun ga dai lalle wannan aikin mummuna ne wannan hadisin bukhari ya rawaito shi haka muslim gashi nan malamin ya nuna mana inda wani hadisi yake to sai ce wan nasu fi hadhal babi mutane mutane yana nufin suwa malamai daga mana in aka ce malamai mutane sun rarraba a kauli kaza to suna nufin malamai ba kowa da kowa ba wan nasu fi hadhal babi a'ni ziyaratul qubur dangane da abin da ya shafi ziyarar kaburuka to malamai sun kasu kashi uku shine thalathatu aqsam kashi uku suka kasu qaumun wasu mutanen ma'ana malaman yazuruna almauta ko in ce kai nan ba malamai ke nufi ba mutane a aikin mutane dan nan ba aqwalin yake kawowa ba da aqwali yake kawowa cewa wasu sun halatta kaza wasu sun ce haramun ne to shine sai a ce malamai yake nufi amma nan yana nufin aikin mutane in ka bibiye shi kai istiqra'i mun san istiqra'i kai tatabbu'i kaga yaya mutane suke zaka ce mutane dangane da alakar su da kaburka sun kasu kashi uku to gashi zamu ji yace qaumun akwai mutanen da yazurunal mauta suna kai ziyara ga mamata fayad'una lahum kuma su yi musu addu'a wa hadhihi hiya ziyaratu shar'iyya to wannan ita ce ziyara ta shari'a kun ga lahum din nan damirin wa yake koma almauta yawwa ma'ana yazuruna almauta suna kai ziyara ga mamata fayad'una lilmauta kuma su yi addu'a ga wannan mamata din to wannan ita ce ziyara ta shari'a ta halatta wa qaumun wasu mutanen kuma yazurunahum suna kai musu ziyara ma'ana suna kai wa mamata ziyara a makabarta yad'una bihim suna roko da su me ma'anan shine ma'anan bihim ay yatawassaluna bi zawatihim suna rokon Allah su ce ya Allah dan wane dan albarkar wanin nan shine ma'anan yad'una bihim yace wa ha'ula'i humul mushrikun wannan su ne masu shirka wa jahalatul awam da kuma jahilan gama garin mutane wa taghaam da kuma tarkacen gari su ne at-taghaam in ka ji an ce at-taghaam da larabci su ne tarkacen gari marasa kintsi wanda duk mai son ya kawo matsala a gari irin su ake haya su tada hankali to in ka to waɗannan su ake nufi da at-taghaam da larabci me muke ce musu da Hausa a ina so in nesanta darasin namu ne da maganar iska ko kar mu ce yan iskan gari amma ga shi yasa a ce tarkacen gari ko na'am yan daba wani yanki ne aina su ba dukan su ne yan daba ba yan ta'adda ai sai sun yi ta'addan suke zama yan ta'adda ko yan tasha ma kuma ba zai to ina jin kila tawon tafi fasaha tarkacen gari da ba wani abu suke yi da amfani da ma kawai haka suke kowa zai amfani da su har za ka lokacin siyasa a ba su kwaya su sha su ta zage-zage hadari ya haɗu sosai
mashin da ke kira
kafin to shi ke lokaci an yayi na sallar sauran minti shida to shi ke nan in Allah ya kai mu darasi na gaba dama na so mu kai wani wuri ne inda za mu magana akan tarihin yaushe aka fara harkar bautar kabari ya shigo cikin musulunci insha Allah kwatuna mun ya zama darasin gaba za mu tattauna wannan insha Allah saboda yanzu lokacin ba zai isa ba lokacin zancen ne yana da tsawo minti ko goma ba zai ishe mu ba na'am a banda wancan tarihin shirka fil alam akwai tarihin shirka a cikin al'umma dan adam baki daya ita ce muka sha magana wanda nake so in faɗa shine bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk a jaziratul arab an hana yaushe shirka ta sake dawowa cikin musulmi ana bautawa wani wanda ba Allah ba banda ridda da mutane suka yi yaushe aka koma dai misali daukar kaburka wuraren ibada wani lokaci aka fara shine zamu zo mu magana insha Allah kai darasin gaba to mi na biyu ai na uku ko yace wa qaumun wasu mutanen kuma yazurunahum fayad'unahum anfusahum wasu mutanen kuma suna zuwa su kai ziyara ga mamata sai su kira mamatan da kansu ma'ana ya zama mamatan ainihi suke kira ba Allah suke roko dan albarkar mamata ba a'a sai a roki su mamatan su kansu mun gane wannan sai ce wa kad qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ya Allah ina roƙonka kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan abubuwa dama ya faɗa zan zo ga mana wannan akwai hadisi da yake fadan cewa la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushriki sa'at tashin alqiyama ba zai auku ba sai wasu kabilu daga cikin al'umman nan sun koma sun hadu da mushrikai wajen bauta a wani hadisin kuma yace sa'at tashin alqiyama ba zai faru ba har sai matan kabilar Daus matan kabilar Daus sun koma wurin abin bautar su sunansa Zulkhilsa akwai wani gunki da suke bauta masa sunansa Zulkhilsati yace sai kaga matan su wato mazaunan su na karkaduwa a gaban wannan gunki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci zai faru wani kuma yana ga cikin ashratus sa'a waɗanda kafin tashin alkiyama kuma an samu waɗannan abubuwan har sun auku a jaziratul arab din a cikin kuma wannan kabila din a yan shekarun da suka gabata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bal a cikin malam wannan yana bada labarin malam yusuful wabil a cikin littafin sa ashratus sa'a littafi ne mai kyau dalibin ilimi in suka same shi za su fa'idanta da shi wannan magana ashratus sa'a alamomin tashin alkiyamar akan sa yayi rubutun sa sunansa yusuful wabil yana faɗin cewa wannan kabilar ta Daus sai da suka koma ko gun wannan gunkin da Zulkhilsa ta suka dawo da shi suka sake ginawa sarki Abdulaziz wannan shine sa aka rushe shi a wannan zamanin na ƙarshe yadda shi wannan malami ya bada labarin a cikin wannan littafin sai da sa a je wannan guri aka tabbatar da yan kabilar Daus ne kuma sun dawo da shirka a cikin al'ummar a jaziratul arab yace a je a rusa wannan da umarnin sa kuma tun daga nan shikenan abin ya saurara to wannan da zamu zo mu maganar insha Allah mun samu a ƙarshen lokaci a ƙarshen abin yake cewa wa haula'i humul mushrikuuna fir rububiyyati waɗannan masu shirka ne a rububiyya ma'ana banda cewa sun yi shirka a ilahiyya to akwai shirka a rububiyya saboda itikadin cewa wannan mutanen da suke cikin kaburka mamatan nan to suna da iko za su yi musu wani abu wanda zai je sai a bashi lafiya wanda zai je ya ce a bashi arziki wanda zai ce a bashi wani matsayi kuma ya roki mutumin da ke cikin kabari a mace to shirkar sa biyu ce da ta ilahiyar da kuma ta rububiyar ya bashi dama cewa ashe zai iya yi kun fahimci abin shi yasa nan ya kawo shi a cikin rububiyya to dole sai mu tsaya anan nan gaba za mu yi wancan maganar insha Allah da kuma inda ya ce wa hami wa abin wa kad haman nabi sallallahu alaihi wasallam janibat tauhidi a'zama himaya za mu ji kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kare tauhidi kare tauhidi irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na kare mutane kar su fada shirka wannan abun babban abu ne shi yasa malaminmu da muke ba ku labarin sa wanda yake bugo mana waya in muna darasin nan malam Sheikh Muhammad bin Abdullah Zarban limam masallacin Quba akan wannan shi kuma ya rubuta lokacin da yake abin nan karatu a mataki na magister masters kenan akan wannan aikin yayi ya tattara duk yunkurin da ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gefen kare tauhidi da tsare wato komawa zuwa ga shirka yana na littafin kuma shi ma nasa an buga shi littafi ne mai fa'ida da ya tara duk wani kokari duk maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyuka da yace aje a rusa wuri kaza da ake bautawa a daina bautawa kaza a daina bautawa kaza duk ya tattara su dan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyamar shirka tunda bayan Allah subhanahu wataala tunda Allah madauki ba abin da ya tsana irin ai shirka da shi to kawo ku a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora a gaba wajen yakar wannan irin mummunan aiki muna fata Allah subhanahu wataala ya kara tabbatar da mu akan addinin sa na gaskiya addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya tsare al'ummar mu daga aukawa cikin duk abin da ke shirka ne ko lalacewa ce ko kaucewa daga hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kasa ta mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bata zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali abubuwa da suke aukuwa na tashin hankali musamman a jihar Borno da Adamawa da Yobe da sauran dai wurare da matsaloli suke faruwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dakatar da waɗannan abubuwa Allah ya maganin abubuwan nan su kare baki ɗaya su zama tarihi Allah ya tsare jinin musulmi ya tsare addinin musulmi ya tsare dukiyar musulmi ya tsare mutuncin su da ƴaƴan su da matan su a ko ina da kuma duniya baki ɗaya duk inda ake fitinar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya tausaya mana ya ji kanmu ya mana rahama ba saboda zuduban mu ba Allah ya dauke mana waɗannan musifu Allah ya bar mu zaman cikin zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ba mu son junan mu da haɗin kai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.